الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الأربعاء أكو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادي شكرا دبو لايا دريه دورة لاتن دبقوي دي دي دا تقوس قوات جون شكرا ملادية تدبو بير قوم شاشدا وانا شيني كسد نسب إند لايا دقات كنجرين جير كسوسوان كراتن دفافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أمنجي يغافى التامش لتاف زاد المعاد موسوعة تتاريه منذان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي لنا كومي دروانك دنجني لدكنا الأمر عندك دا علاقة دا رأيوة دا تفركي دا منهجي دا كرنتوى النبي صلى الله عليه وسلم دا سير الرأيوة سا da tsarin ibadoji da mu'amalolinsa. Ibn Qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da matsalolin da ke da alaƙa da haka. Malamai suna masa jinjina saboda ainihin wannan aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa yayi aikin alhalin yana nesa da litafai shi a lokacin da yake aikin hajji a ƙasar Makka daga ƙasar Dimashku. Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi. Za mu tashi a inda ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi salatil kusufi. Gaba wadda za ta yi magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da sallar kispewar rana ko wata. Lamma kasafati shamsu kharaja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musri'an. Malam yace lokacin da rana ta kispe, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita zuwa masallaci da sauri. Fazi'an, a cikin rudewa, ya jirru rida'ahu, yana mai jan majanyin shi a ƙasa, alamar cewa ya fito ba tare da ya shirya ya ainihin gyara suturarsa ba. Wa kana kusufuha fi awwalin nahari ala miqdari rumhaini aw thalathatin min tulu'iha. Wannan kiskewa da rana ta yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faru ne a farkon wuni da gari ya waye, lokacin daidai lokacin ta daga daga makullarta kaman tsawon ainihin wato rumhaini mashi guda biyu aw thalathatin ko kuma mashi uku min tulu'iha daga fitowarta. Ma'ana sukan yi lissafi ne irin nasu na mutanen da tsawon daga inda ta taso zuwa inda ta miƙa, za ka iya kamar ka jona mashi guda daya ka sa wani a kan shi, to kamar tsawon ainihin wato distance din kenan, ko kuma mashi uku. Wato al'amarin ya faru ne kamar kace da safi, kamar irin yanzu haka karfe 9 ko 8 ko 10 ko wani abu makamancin haka, kafin rana ta daga ta kai ga ta fara zafi sosai. Fa taqaddama fa salla rak'atayni, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba, ma'ana na limami kenan, irin yadda liman ke shiga gaba, sai ya salla raka'a biyu. Qara'a fil ula bi fatihatil kitab, a raka'a farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fatiha, wa suratin tawila, ya karanta sura mai tsayi kwarai, jahara bil qira'a, sannan yayi karatun a bayyane kowa na jin shi, thumma raka'a, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ruku'u, fa atala ruku'a, ya tsawaita ruku'un, thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku', sannan ya dago kanshi daga ruku'un, fa atala al-qiyama, ya sake tsawaita tsayuwa, wa huwa duna al-qiyam al-awwal, wanda bai kai na farko ba. Ma'ana wannan sallah yanayinta ya saba ma sallah yadda aka santa. An sani a sallah idan aka yi ruku'u aka dago to sai a tafi zuwa ga sujuda, amma wannan sallah ta kisfewar rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'un farko, ana tsammanin a ga ya tafi sujuda sai ya sake yin sabon karatu, ya ci gaba da karatu amma sai ya tsawaita tsawon da bai kai na waccan ba. Malamai su yi maganganu akan shin a wannan sabon dagowar za a ƙara karanta Fatiha ko kuwa sura kadai za a karanta. Abinda malamai suka tafi akai mafi yawa shine cewa za a ƙara karanta Fatiha. Ina fata ƴan uwa su koma su karanta littafin Salatul Kusufi fi Daw'il Kitab was Sunna na Malam Sa'ad ibn Wahab Al-Qahtani, ya kawo maganganun da kuma tarjihin abinda aka kwana akai. Baya da ya ƙara wannan dogon karatu, thumma fa aqala al-qiyama wa huwa duna al-qiyam al-awwal wa qala lamma rafa'a ra'sahu, yace da ya sake dagowa bayan da ya ruku'u na farko, ya dago ya sake yin karatu, ya sake yin ruku'u na biyu, ya sake dagowa, to anan ne sai yace sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd, thumma akhadha fil qira'ati, sannan ya sake yin qira'a, ma'ana a karo na biyu din kenan, thumma raka'a fa aqala ruku'a wa huwa duna ruku'i al-awwal, ya ci gaba da karatu sannan yayi ruku'u, sannan ya dago daga ruku'u ya tsawaita a ruku'un amma bai kai irin na farko ba, thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'un, thumma sajada, sannan yayi sujuda sajdatan tawila, sujuda mai tsawo, fa atala sujuda, ya tsawaita sujuda, thumma fa'ala fi raka'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi al-ula, sannan ya aikata a raka'a ta biyu irin abin da ya aikata a ta farkon nan, ma'ana yayi dogon karatu, yayi ruku'u ya tsawaita, ya dago ya sake yin dogon karatu da bai kai tsayin na farko ba, ya sake yin ruku'u ya tsawaita bai kai tsayin na farko ba, sa'annan ya tafi sujuda, ma'ana raka'a biyu a cikin daya, dan haka raka'a hudu kenan a cikin raka'a biyu. Abinda yake nufi da raka'a biyu cikin daya shine ayi karatu, ayi ruku'u, a dago, to an yi raka'a daya kenan, sai aka sake yin kuma karatu, aka yi ruku'u, aka dago, kaga an yi raka'a biyu a cikin daya, domin sai da ya gama waɗannan guda biyun sannan yayi sujuda kwaya biyu kamar yadda ake yi kowace raka'a gama gari, kenan yayi raka'a hudu a cikin raka'a biyu, ko kace yayi karatu guda hudu da ruku'u guda hudu a cikin raka'o'i guda biyu. Sai malam ya ci gaba da cewa fa kana fi kulli raka'atin ruku'ani wa sujudani, kaga kenan a cikin kowace raka'a akwai ruku'u guda biyu da sujuda guda biyu, fastakmala fi raka'ataini arba'a raka'atin wa arba'a sujudatin, dan haka ya cika a cikin kowace raka'a guda biyu ruku'u hudu da sujuda hudu, wara'a ahlal azabi fin nar, a cikin wannan sallah kuma na daga cikin abubuwan da suka faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ƴan wuta ana yi musu azaba, wa hamma an ya'khudha, ya ga ƴan wuta da ƴan aljanna, wa hamma an ya'khudha unqudan min aljanna, har yayi nufin ya ciro wa musulmi wani ainihin unqud kaman kace nono bunch, irin yadda aiba take haka da yawa ko dabino ko cizaki ko a abin nan inabi, wannan tattaruwar shi ake cewa unqud, nonon aiba ko nonon dabino ko nonon kaza, to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya ciro wannan abu daga aljanna, fayuriyahum iyahu, ya nuna ma musulmi wannan abu, wara'a ahlal azabi fin nar, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ɗan wuta a cikin azaba, Allah ka tsare mu daga azabar wuta, fara amra'atan yakhdishuha takhdishuha hirra, ya ga wata mata ga ƴar Musa kyanwa ko mage tana yakushin wannan mata, rabatataha, matar ta ɗaura kyanwan ne a nan duniya, hatta matat ju'an wa atashan, har sai da kyanwan nan ta mutu da yunwa da kishirwa, wara'a Amr ibn Malik yajru am'a'ahu fin nar, haka nan kuma yaga Amr dan Malik yana jan am'a'ahu kayan cikinsa fin nar, wannan mutumin wani kafiri ne a zamanin jahiliya, Amr dan Luhay wanda shine farkon awwalu man sayyaba sawa'i, kamar yadda yazo a cikin ainihin littafai na tarihi da littafai na aqida, cewa mutanen Makka suna kan addinin Annabi Isma'il alaihi salam, suna bautar Allah, suna aikin hajji da makamantansu. Ana nan wannan mutumi daga cikin manya ne a cikin kabilar Banu Khuza'a, sai yana tafiya kasar Sham dan kasuwa ne. Idan yaje yana ganin irin kafirci da maguzanci da ake a can, bautar gumaka da ainihin tasyibi din da makamantansu, sai ya dinga zuwa yana koya wa mutanen shi Larabawa, mutanen Makka, irin wannan muguwar dabi'a da wannan kafirci. Karki shi ne mutumin da ya fara ware wata dabba raƙuma, ya ce ba za a ci namanta ba, ba za a hauta ba, ba za a tatsunonanta ba, ma ja'alallahu min wasilatin wala sa'ibatin, ko irin wannan dabi'ar. Shi ne mutumin da ya fara kawo musu, shi ne awwalu man sayyaba sawa'i. Sannan shi ne ya fara kawo musu gunki, ya ce su dinga sujuda wa gunki suna gaishe shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ganshi a wuta ana mai azaba. Ina fata yan uwa su koma su karanta littafin Taysirul Azizul Hamid na ainihin wato Malam Ali Sheikh, da Ma'arijul Qubuli na sharhin Sullamul Wusul na al-Imam Al-Hakim, duk sun yi magana akan waɗannan ainihin masail. To ya ga wannan mutumi ana yi mishi azaba ta hanyar gashi yana jan hanjin cikin shi a cikin wuta. Ubangiji Allah ya tsare. Wa kana awwala man ghayyara dini Ibrahima, wannan mutumi dama shi ne farkon mutumin da ya canza addinin Annabi Ibrahim. Wara'a fiha sariq al-hajj yu'azzab, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ya ga barawan nan na aikin haji. A zamanin jahiliya akwai mutum mai suna Abdu ibn Da'da, ya shahara cewa ga wurtaccen barawo ne, yana yawo a filin arfa da zaman Mina da wata sanda mai lankwasa yana janta a ƙasa. Da ya ga jakan mutum sai lankayeta, sai lankaye jakarka da wannan sanda ya yi ta janta a ƙasa har ya ɓace. In an yi magana sai ce au, ko ya kuri ban san cewa sandata ta jawo jakan ba. An san shi da wannan muguwar ɗabi'a a ƙasar Makka, abin da yake kire idan ya zo aikin haji. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ana mai azaba. To kaga masu zuwa aikin haji da sunan su yi sata su san wannan. Kaga wannan tun a jahiliya ne, amma ji abin da ya faru da shi. Ba karamin alkaba'i bane mutum ya biya kuɗin aikin haji musamman ya tafi ya je sata, yayin da mutane suka je ibada a garin da Allah yake cewa wa man yurid fihi bi ilharin bi dhulmin yudhiqhu min adhabis ali, wanda da yake da nufin ya je yayi wata barna a cikin ƙasar Makka, to Allah yake za mu mishi azaba mai radadi. To ina kuma ga wanda tun daga garin su abin da ya tafi da nufin shi kenan. Allah ya tsare. Da haka dai malamai suka bada labarin wannan ainihin mutum mai suna Abd ibn Da'da, kaman yanda aka ruwaito a cikin Kitabul Athar na al-Imam Abu Yusuf al-Qadi, haka malam ainihin Abdullahi ibn Jibril ya bada labari shi ma a cikin sharhin da ya Umratul Ahkam. Thumma sarafa, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallame sallashi, fa khataba bihim khutbatan baligha, ya musu wani jawabi na huduba wadda take mai fasaha kwarai. Hufiza minha qawlu, an kiyaye daga cikin abubuwan da ya fada ga waɗanda masu riwaya suka kiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati al-layl la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayati. Ku sani ya ku musulmai, lallai rana da wata wasu ayoyi ne daga cikin ainihin ayoyin Allah, alamun wahadaniya da ƙarfin Allah da iya halittar shi. Duba ka ga yadda Allah ya yi su, da yadda suke a cikin tsare-tsaren da Allah ya sa su, da yadda ba sa kaucewa daga wannan ainihin tsarin. Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, lallai wash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara walal layl sabiqun nahar, da cewar Allah kuma waja'alna al-layla wan nahara ayatay. Gasnan dai ayoyi da dama da inda Allah yake bayani akan cewa alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakin thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila. Gasnan ayoyi dirjik waɗanda suke bayani akan abinda ke cikin waɗannan halittu na Allah, rana da wata na alamu akan cewa lalle akwai Allah mahalicci wanda yake gagaragasa wajen iya halittarsa. Ina fata mun gane wannan. Shine manzo Allah yake tana musu cewa waɗannan halittu guda biyu, rana da wata, ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. La yakhsifani, ba sa kisfewa li mauti ahad, saboda rasuwar wani mutum, wala li hayatihi, ko dan rayuwarsa ko dan an haife shi. Ishara akan abinda mutane suka dinga faɗi a wannan lokacin, ragowar burbushin tunani irin na jahiliya, saboda a daidai sanda aka yi wannan kisfewa, dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ibrahim ya rasu, sai suka ce lalle wannan yaro wali ne, domin a jahiliya suna ɗauka cewa rana ba ta kisfewa ita da wata sai in an haifi wani gwarzo ko wani babban mutum ya rasu. Manzo Allah ya cire musu wannan muguwar aqida ta jahiliya a cikin zuciyarsu, yake ce musu fa idza ra'aytum zalika, ya ku musulmai, idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan rana ko wata ya kisfe, fad'ullaha, sai ku roki Allah, wa kabbiru, ku yi takabbara, wasallu, ku yi sallah, wa tasaddaqu, kuma ku yi sadaka, ya ummata Muhammadin, ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu zo mu karanta insha Allah game da wasu ɗan sharhohi game da waɗannan hadisai a cikin Fathul Bari. Za mu ji me yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ya ummati ba, me yasa ya ce ya ummata Muhammadin, yayi ta'dili, yayi uduli daga ainihin bamiri na al-mutakallim zuwa ga bamirul ba'i. Za mu ji bayanai daga malamai insha Allah. Yace ya ummata Muhammadin, wallahi kina rantse muku da Allah, ma ahadin aghyara min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu, wallahi babu wanda yake Allah kishi akan bawan shi yayi zina ko bai wasa tayi zina. Wannan gaba tana ishara akan cewa yaduwar laifuffuka shike kawo kisfewar wata ko rana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani laifi ɗaya daga cikin laifuka mafiya muni a duniya, wanda kuma Allah yake jin haushi idan bayan shi sun aikata, shine zina. Ishara akan sauran laifuka ire-iren waɗannan su ƙarya da cin amana da cin riba da saba wa iyaye da bayya a wajibai da farillai kamar wasa da sallah da ire-iren laifukan da mutane idan suka yi, idan Allah ya so su da rahama sai nuna musu alama ta hanyar kisfewar wata ko rana don su tuba daga zunubansu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ya ummata Muhammadin, wallahi na rantse da Allah, law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan, da kun san abin da na sani, wallahi da kun yi dariya kadan, da kun karanta dariyar da kuke yi ta yau da kullum, wala bakaitum kaseera, da kun yi kuka da yawa. Wa qala, manzon Allah ya ci gaba da cewa wala qad ra'aytu fi maqami hadha kulla shay'in wa ittum bihi, a wannan wurin nawa da nake tsaye sai da Allah ya runa mana duk wani abu da aka yi muku alƙawari, abinda zai faru gare ku a duniyan nan ko a lahira bayan wannan duniya, sai da Allah ya runa mana shi gaba daya, kulla shay'in, komai da komai. Hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitatan min al-janna, yace har sai da naga nayi kusa da na ɗauko muku wani nonon abinci daga cikin aljanna, hina ra'aytumuni ataqaddamu, lokacin da kuka ga nayi gaba din nan, dan ya faru a cikin sallar, ana cikin sallah sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba, an jima kuma sai aka ga yayi baya. Wannan abubuwan duka kamar yadda malamai suka ambata sun faru ne a raka'a ta biyu. Ina fata muna gane wannan jama'a. Wala qad ra'aytu jahannama, yace kuma na ga wutar jahannama, yahtinu ba'daha ba'dan, sashin tana cin sashi, hina ra'aytumuni ata'akhkhar, shine kuka ganna nayi baya, lokacin da na ga wuta tana cin junanta. Allah ka tsare mu. Wa fi lafdin aw lafdi yace wa ra'aytu an-nara falam arakal yawmi manzaran qattu afda'a minha, yace na ga wuta kuma na ga wuta, falam ara, ban taba ganin, kal yawmi, kamar abinda na gani yau ba, manzaran wani abin gani, qattu, tun daga nake rayuwa ta har zuwa yanzu, afda'a minha, wanda yafi wannan ainihin tsanani, yafi shi ban tsoro, yayi amfani da lafazin qattu saboda ishara akan cewa daga farkon rayuwar shi zuwa yanzu, domin ba a amfani da qattu dan nuna mustaqbal sai dan nuna ainihin wato madi. In ana son a nuna mustaqbal sai a ce abadan, la azuruhu abadan, ba zan sake ziyartar shi ba, ma zurtuhu qattu, ban taba ziyartar sa ba, amma an ga sai ma zurtuhu abadan to ka kofsa. Haka malamai suka ce, ma'ana abadan tana nuna abinda zai faru a nan gaba, qattu ita kuma tana nuna abinda zai faru a baya. Malaman da suka fassara ma'anarta suka ce tana nufin daga qita'atun, wato a duka gaɓoɓin rayuwar da na aikata, rayuwar da na rayu ban taɓa ganin irin wannan abun ba, fi qita'i hayati. Ina fata mun gane wannan. Haka dai malaman lugha suka yi ta wannan kokari na fito da abin da ke cikin waɗannan kalmomi na fa'ida. A taƙaice manzon Allah ya ce ban taɓa ganin wani abu da ya bani tsoro irin wannan da na gani na yau na wuta ba. Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta. Wara'aitu akthara ahlin nari nisaa, kuma na ga mafi yawan ƴan wuta mata ne. Qalu, sai suka ce wa bima ya rasulullah, ya manzan Allah, da kuma yaya za a ce mata sun fi yawa wuta? Qala, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi kufrihinna, saboda mugun halinsu, saboda butulcinsu. Qila, aka ce ayakfurna billahi, suna kafircewa Allah ne? Qala yakfurna al-ashira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna kafirce ma abokan zaman su mazajin su, wa yakfurna al-ihsana, suna butulce ma kyautai. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dar kullahu, da zaka kyautata wa daya daga cikin su iyaka tsawon rayuwarka, thumma ra'at minka shay'an, sannan ta ga dan wani abu da bata ji dadin shi ba game da kai. Qala, sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu, da dai ni ban taba ganin wani alheri game da kai ba. Wannan gaba ta daga cikin gabobin da malamai suka kai suka kawo wajen fassara ta da bayani a kanta, saboda hadisin wannan gaba ta saba ma wasu hadisai sanannu da suke nuna cewa kuma ƴan aljanna mata sun fi yawa. Akwai hadisan da suka bayar da lafazin da ke nuna cewa mata sun fi kowa yawa aljanna. Malamai suka ce abinda wannan yake nufi, matan duniya waɗanda za su mutu su je lahira, dama ai sun fi maza yawa, kuma matan duniya ne waɗanda za su samu kansu a irin wannan yanayin na sabo da kafirce ma mazajensu, a sanya su a wuta don ai musu azaba gwargwadon zunubansu. Waɗancan matan kuma da kace sun fi kowa yawa aljanna su ne matan lahira, hurri, waɗanda za a baiwa ƴan aljanna, da kuma ragowar waɗannan matan da za a fitar da su daga wuta bayan sun gama zaman ruman na wannan kafircin da suka yi. Domin wannan na daga cikin kufrun duna kufrin, kafirci wanda bai fitar da mutum daga musulunci. Sannan malamai suka yi ta bayanai akan menene da menene abin da zai iya zama watin butulcewa, tun daga bakan magana da rashin godiya, a bata abu ta ce ba za ta ce ta gode ba, duk abin da kai bata cewa na gode, jazakallahu khairan, Allah ya sa albarka, Allah ya kara maka arziki. Matar da bata faɗan wannan to tana fuskantar hadarin ta zama daga cikin waɗanda suke yakfurnal ashira. Matar da abinda duk miji ya kawo za ta kalla ta yatsi ne baki, ta ce ba ma haka ake so ba, ai ba irin wannan ake yayi ba, ko an maka tsada ko an cuce ka a wajen saye, wannan ma yana daga cikin yakfurnal ashira. Matar da duk sadda mijinta ya mata wani ɗin laifi ko wani abin da bata fahimta ba, za ta ɗauki wannan a matsayin zari'a na cin mutuncinsa, ko ta daki ƴaƴan shi, ko ta kyari ainihin danginsa, ko ta wulakanta iyayen shi ko sana'arsa, ko ta wulakanta matsayin shi a cikin al'umma, wannan na daga cikin kufranul ashir. Shine mata ce kana yi mata wani abu ta ce oh ustazi kenan, in an ji waje ai tawazi, a ji faɗan malam ka aikata yake shi, to da Allah wannan shine wai jagora a cikin al'umma, ka ji wai limami ne ma ba, ki ku kuke kallon shi a matsayin limami, ai kaza ne. Duk wannan daga cikin yakfurnal ashira. malamai suka ce har da kiran miji da suna na reni, kiran miji da suna wanda yake da alamar rai, kawai ta ganga da ce Salisu, sunanka Salisu ko amma irin kira ne na isgili ko wani suna da ake faɗa maka tun kana yaro, ana ce maka dantani ko gambo ko wani suna haka, duk dai abin da ya zama rai. Ko kuma ta ce masinja, saboda aikin masinta kake a ofis dan ta raina ka. Mata duk suna yin irin wannan rashin mutuncin. To ya ku ɗan uwa mata, ku ji wannan, wannan abin da kike rainawa zai iya kai ki cikin wutar jahannama, kamar yadda manzo Allah yake cewa cikin wani hadisi, innal insana aw innal mar'a la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha, cikin hadisin Muslim. Mutum yana faɗan kalma kwaya ɗaya ko jumla kwaya ɗaya, baya tsayawa ya lissafa ma me yake cikinta, yace zai fada cikin wuta a sanadiyar wannan kalma. To suna irin wannan kalmomi na isgili ko wulakanci ko istizai ko cin zarafi ko muzantawa ko ainihin wato zagi ko ashariya da mata suke wa mazajensu. Ubangiji Allah ka tsare mu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, idan ya kasance abinda mata take faɗa da gaske ne, har yanzu dai bata kyauta ba. Domin ai kaga anan cewa akai sun mara'at minka shay'an, sannan ta ga wani abu mummuna game da kai. Kwarai kuwa yana abin kirki gwargwado imana a santa ilahi dawun na dara ka mata alkhairi, wata ranar sai kai mummuna, to bai kamata ta kyare ka akan wannan mummunan da alkhairi ya galabace shi. Kai kana magana ya zama kullun dama shi mutumin banza ne, bai so ta mata gaba daya, tana ainihin haƙuri da shi. Abin da ya kamata yake nan haƙuri, idan ta aibata shi yanzu ita ma ba ta kyautata mishi kenan, da shi da ita sun shiga cikin zunubi. Ba dalili ba ne don yana yin mummuna abu ta samu dalilin zage shi. Shi ma bai kyauta ba, namijin da ke kyaran matar shi ko ya dake ta ko ya cutar da ita, zunubin da ke kan shi yafi na wannan, yafi nata. Dan kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ud, yana daga cikin dayya iyalanka ka dake su. Manzo Allah yace masu dukan mata daga cikin ku ba sa daga cikin zababbu, masu aibata mata karka aibata ta, wala tuqabbi wala tadribul wajha. Duk ga sunan hadisi da suka zo akan nuna a girmama mace, a mata wasiya da alkhairi, a rangwanta mata, sun fi waɗanda suka zo akan mata sai ainihin biyayya, sai madan su ladabi da sauransu. Namiji da yake shi da yana da qayyumiyya, an ba shi wuka da nama, shi fi bukatan ya ji tsoron Allah akan iyalan shi, saboda shi yanzu yana da wuka da nama na yin wulakanci ko ya mata fatadaruwa kal muallaqati ko ya sanya mata wani sharadi na in tai kaza ya sake ta, ko ya mata ila'i ya ki shiga gidan, ko ya mata hijirani, duk yana da waɗannan damarmakin. Amma duk da haka aka ce istausu bin nisa'i khaira, ku jima matayenku alkhairi, saboda mata suna da bukatan wannan alkhairin, kuma hanyar samu lada ne a gun mazaje. Don haka namijin da ya muzanta matarsa, zunubin da ke kan shi babu mamaki yafi na wanda in mace ne ta yi. Domin su galibi nasu yakan zuwa ne akan radd fa'il, reaction ne, sai in kayi wani abu sannan mace take yi maka mummunan abu. In dai ba da ma can ba ta san ka ba, auren dole aka muku, ba ta kaunarka, an ga kuɗi ne. Ba ga nan ma sai da aka mata wani abu shine an aura mata wanda ba ta so. Amma mace in ana zaune lafiya kamar takarda ce, takarda an ka ɗauko ta aka fara takarda, in ka aje ta a wuri lafiyayye za ta iya shekara haka ba ta lankwashe ba. In ka samu file ka saka ta ka killace ta, kullum ka ga zanta haka lafiyayye ta. Amma ran da duka duk kunkuna ta ka wurgar, ba ta sake mikewa daidai ba, ko da ayon aka samu ta ko aka goge ta. Ina fata mun gane wannan. To da ka in ka ga mace tana wani mugun hali a bincika, akwai dalili. Amma a ɗabi'ar mace ba ta kyamar wanda ke zaune da ita, yake kyautata mata, yake mata alkhairi. Ai kaga sai sai yake sun mara atmin ka shay'an, to wannan abun ne aka hana kar in ta ga wani tawaya ta ce dole ta dauki mataki na ramawa. Allah ya sa mu dace. Maza da mata dole sai an yi hakuri da juna, in ba haka ba akwai matsaloli da yawa. Shi sa an ka je kotuna yanzu kaga kullun shari'a ake, kotunan Hausawa musamman a kasashen mu dinnan kullun shari'a aure, duk inda ka je limamai ba su da aikin da ya wuce sulhu da zaman tattaunawa da mai da zance da ba da baki da makamantansu. Allah ya tsare mu. Wa minha a cikin wannan riwaya yace wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnatid dajjal, yace kuma hakika an mun wahayi an sanashe ne cewa ku al'ummata za a fitine ku, za ku fuskanci jarabawa a cikin kaburburanku, mithla irin aw qariban ko kwatankwacin min fitnatid dajjal, kwatankwacin fitnatid dajjal. Fitinar dujjal ko tafi kowace fitina tsanani a duniyar nan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muni guda tun daga asuba har kusan magariba yana jawabi akan dujjal, yana gaya masahabbai irin fitintunan da dujjal zai zo ya haifar a cikin al'umma. Yake ce musu da a ce zai zo ya same ni, da sai in ce kowa ya zaman shi a gida ya zama kuma ganin shi. Babu wani annabi da ya rayu sai da ya zama ya tsoratar da al'umma shi game da dujjal. Da haka tunda ni ne annabin ƙarshe babu shakka a cikin ku yake wannan al'umma, yace da ina nan zai zo zan muku maganin shi, amma zai zo bana nan da haka kowa ya ta kanshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'o'i wadanda za a yi idan kana rayi ka dinga yin ta a cikin sallah. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-ma'asami wal-maghrib, ko wani lafazi irin wannan. Sannan ka dinga karanta kuma ainihin wato ka yawaita karanta farkon suratu ainihin wato kafi ayoyi goma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu ya bayyana cewa dujjal Allah zai bashi izinin hatta yarda matattu waɗanda suka mutu akan kalmar tauhidi ya kafirtar da su, yace musu shi Allah ne kuma in suka yarda shikenan. Don haka wanda ke karanta waɗannan addu'o'i a sa'ad da yake raye a cikin sallah, to Allah ba zai bar dujjal ya ga kabarin shi ba. Gashi kuma babu inda ba zai shiga ba sai Makka da Madina. Sannan mutumin da kuma dujjal ya riske shi yana raye sai ya karanta mishi alhamdulillah suratul kajib ko alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja zuwa ayi 10 na farko. To wannan fitina ta dujjal wanda zai yi ruwan sama zai zo ya tara ana fari bakin fari ya yi ruwan sama nan take tsiro ya tsiro abinci ya nuna ya ba mutane su dinga cin ƴaƴan itace, ya ce musu shi Allah ne. Idan ka ce mishi ƙarya yake yi ya tayin maka da iyayenka uwa da uba su ce da kai kai wannan shine Allah ubangijinmu ubangijinka kai imani da shi, ya shiga gari gari ya kashe muminai ya ainihin daga kafirci. Karanta littafin Al-Bidayatu wan Nihaya can ƙarshen shi Ibn Kathirin ya kwararo gabaki daya hadisan da riwayoyin da bayanan da ainihin malaman salaf suka yi akai. To wannan fitina annabi ya ce za a fitinin musulmai kwatankwacinta a kabari, kenan fitinar kabari ita ma ba kankanuwa ba ce. Ubangiji Allah ka tsare mu daga fitinar kabari. Yu'ta ahadukum fa yuqalu la, mala'iku za su zo ga ɗayanku a cikin kabari su ce da shi ma ilmuka bi hadha ar-rajul, me zaka faɗa game da wannan mutumin? Fa ammal mu'minu, mu'mini qala aw qala, ko kuma yace al-muqin, wanda ke kan gaskiya ya san abin da yake na gaskiya, wanda ya mutu akan tauhidi da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa yaqulu sai yace muhammadun rasulullahi, wannan mutum shine muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ja'ana bil bayyinati wal huda, manzon Allah ya zo mana da bayanai dalla dalla, wal huda da shari'a, fa ajabna sai muka amsa mishi, wa amanna muka yi imani da shi, wattaba'na muka bi addini da shari'arsa, fa yuqalu la sai a ce da shi nam salihan, kai bacci cikin kwanciyar hankali, faqad alimna in kunta la mu'mina, dama mun san kana da imani, jaraba kai muke maka. Wa ammal munafiqu aw qala al-murtabu fa yaqulu la adri, Allah ka tsare munafiki ko kuma wanda yake da shakka a cikin addininsa, idan aka zo aka ce masa ma taqulu fi hadha ar-rajul, me zaka ce game da wannan mutum da aka aika musu, ko aka ce mishi ma dinuka, menene addininka, sai ce la adri, sai ce bai sani ba, samaitu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu, sai ce ya ji mutane dai suna fadan wani abu shi ma ya fada. A cikin riwayar manzo Allah ya ce sai mala'iku su rufe shi da duka suna ce da shi la daraita wala talaita, baka sani ba ko baka je ka koya ba. Aka ce sai a nuna mishi gidan shi na aljanna, a ce kaga gidanka da kai imani, amma wannan shine gidanka yanzu, gidan wuta. Daga nan za a jona mishi network din azaba har an tashi alkiyama. Ubangiji Allah ya tsare mu, shi ko wancan mumini Allah ka sanya mu daga cikin su. Sai a nuna mishi gidan shi na aljanna. A wata riwaya manzon Allah ya ce har mutum ya ce to don Allah shi a kyale shi, yana so ya koma duniya ya je ya ga ma ƴan uwan shi da iyalan shi da sauran jama'a cewa to shi ba alhamdulillah ya tsira bai da wata matsala. Sai ya ce mishi a'a, ai Allah ubangijinka yayi alƙawarin duk wanda ya mutu babu koma duniya, amma ka kwanta ba wani lokaci ne mai tsawo ba. Manzo Allah ya ce sai ya ga tsakanin mutuwarsa da sanda za a yi tashin alkiyama kamar yayi baccin ranan siesta, kamar baccin awa biyu zuwa uku, komin dadewar da aka yi. Allah ka sa mu a cikin waɗannan bayi naka waɗanda za ka gafarta musu. Wannan hadisi ne jama'a mai ban tsoro wanda yake dauke da fa'idoji da ilmomi kamar yadda muka ambata. Insha Allah za mu dan karanta wasu fawaid bayan mun kai ƙarshen wata gaba daga cikin littafin Fathul Bari da kuma ainihin littafin ainihin wato Majmu'ul Fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Musamman za mu sumu tattauna ne a cikin Majmu'ul Fatawa game da yaushe ne ake yin kusufi, da gaske ne kusufin wata sai wata ya cika tsakiya cik, da gaske ne kusufin rana ba a yin shi sai a ƙarshen wata 29 ko 30, shin wannan ilimi ne ko bokanci? Iya gano za a yi kusufi ilimi ne ko bokanci? Za mu ji daga babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Saboda ga mutane akwai 'yan takife suna maganganu da ka ba su san inda karatu ya sa gaba ba, to za mu ji daga malaman da suka isa su faɗi wannan magana. Da Ibn Taymiyyah ba malam ba ne zalla, scientist ne, ƙwararre ne a astronomy, ƙwararre ne a ilmul hay'a da sanin yanayin duniya. Za mu ji bayanai daga gare shi a wannan mujalladi na 20 da juz'i na 24 insha Allah. Wanda yake da Majmu'ul Fatawa zai iya je duba, za mu ishara akan lambobin, da kuma daga Fathul Bari a cikin mujalladi na 3 cikin kitabu Abwabul Kusuf, kitabul kusuf insha Allah. Bari mu samu mu kai ƙarshen gaba da zamu dawo sai mu ƙara waɗannan bayanai in ya yi mana a yau, idan bai yi ba kuma sai Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa bayan da ya gama kawo wannan hadisi na Bukhari da Muslim wanda ainihin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wurare da dama, wani wuri da tsawo, wani wuri ainihin a takaice da makamantansu. Malam ya ce وفي طريق اخرى لاحمد بن حنبل رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم لما سلم او تعينهم كما روايه الامام احمد بن حنبل اكن مسندسا اكتي باين ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يسلم حمد الله واثنى عليه سي منزل الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله كذا 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 وشهد ان لا اله الا الله wa annahu abduhu wa rasuluhu. Sannan ya ci gaba da cewa bayan da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa ashhadu an la ilaha illallah wa kaza 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 kaza, thumma qala, sannan sai ya ce ayyuhan nasu, ya ku mutane, unshidukum billahi, ina gama ku da Allah don Allah ku ga yan gaskiya, hal ta'lamuna anni qassartu fi shay'in min tablighi risalati rabbi lamma ikhtabartumuni bidhalika, yace kun san kuna da sanin cewa za ku iya kafa hujja cewa na taɓa rage wani abu, na gaza wajen isar da saƙon da Allah ya ce na isar gare ku, kun gwada kun ga na isar muku? Fa qama rajulun fa qala nashhadu annaka qad ballagta risalati rabbika, yace muna shaidawa, wani mutum ya miƙe yace muna shaida cewa ya manzon Allah lalle ka isar da saƙonnin Allah ubangijinka, wa nasahta li ummatika, kuma kayo al'ummar ka jan kunni da rangwame, wa qadaita allazi alayka, ka gama iya aikin da Allah ya daura maka. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce amma ba'du fa inna rijalan yaz'umuna anna kusufa hadhihi ash-shamsi وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم أم مطالئها لموت رجال عظماء من أهل الأرض يتي وسمتاني أنتي سنة شوى كسفوا وانن رانا وكسفوا وانن وطا da gushewar taurari daga mafitarsu hakan yana faruwa ne saboda rasuwar wani babban mutum a ƙasa wa innahum qad kadhabu yace lalle masu fadan wannan magana ƙarya suke walakinnaha sai dai yadda abin yake ayatun min ayatillahi tabaraka wa ta'ala wadannan rana da wata da kisfe wanda suke yi ayoyi ne daga cikin alamun da Allah yake gwada wa mutane ya atabiru biha ibadahu Allah yana nuna wa bayinsa izina ne ta hanyar waɗannan abubuwa fayanduru man yuhdisu minhum tauba dan Allah ya ga wane ne wanda zai tuba daga zunubansa wa aymullahi na rantse muku da Allah laqad ra'aytumun yuqumtu usalli ma antum laquhu min amri dunyakum wa ukhratikum na rantse da Allah a inda na miƙe dinna ina sallah sai da naga dukkanin abin da zai faru gare ku na al'amarin duniyar ku da lahirar ku wa innahu wallahu a'lam la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 kadhaban akhiruhum al-a'war ad-dajjal yace kuma na yadda abin yake Allah ya fi sanin yaushe zai faru amma dai al-kiyama ba za ta tsaya ba sai an samu manyan makaryata sun fito har 30 suna cewa su annabawa ne na ƙarshen su khatima na waɗannan makaryatan shine dujal mai ido harare garki mamsuhal aini al-yusra dujal wanda idan shi ta hagu ta riga ta shafe ka annaha aynu abi tihya yace idan nan nashi yayi kama da idan abu tihya li shaykhin hina idhin min al-ansari wani tsoho ne daga cikin dattawan ansarawa ake ce da shi Abu Tihya annabi ya kwatanta yace kamar irin shi bainahu wa baina hujrati Aisha yana zaune tsakanin shi da tsakanin ɗakin Aisha akwai wata dirka da yake zaune a cikin masallacin wato tsakanin shi da hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fitowa daga cikin gidan shi zuwa ainihin cikin masallacin sa wa innahu tihya ne haka ya haya zuwa a naku? a tiyan na sai ce wa innahu mata ya khruj kuma duk sanda dujal din ya fito fa sawfa yaz'umu annahu Allah zai zo ya ce wai shi ne Allah fa man amana bi wanda duk yayi imani da wannan Allah na ƙarya wa saddaqahu ya gaskata Allah nan na ƙarya wattaba'ahu ya biya mishi akan kafirci da ƙarya lam yanfa'u salihun min amalihi salafa wani aikin ƙwarai da yayi a baya ba zai amfane shi ba wa man kafara bihi wa kadzabahu wanda ya ƙareta dujal ya kafirce wa dujal lam yu'aqab bi shay'in min amalihi salafa ba za a mishi uquba akan wani aikin shi wanda ya gabata ba wa innahu kuma yadda abin yake sai yadhharu 'ala al-ardi kulliha dujal zai bayyana a ƙasa ga baki ɗayanta illa al-harama in banda makka da madina wa baitul maqdis da baitul maqdis wa innahu yahsul mu'minina fi baitul maqdis zai je ya tara musulmai ya musu ainihin kofar rago a baitul maqdis fa yuzalziluna zilzalan shadidan sai a musu girgizar ƙasa mai tsanani thumma yuhlikuhu Allah azza wa jalla wa junudahu sannan Allah ya halakar da dujal shi da gaba ɗayan rundunar shi ta kafirci hatta inna jibmal ha'it aw qala aslal ha'it yace har za a wayi gari a ga cewa wato fandisho na gini ko tushen katanga wa aslal shajarati da ainihin kututturan bishiya gindin bishiya la yunadi zai dinga magana yana cewa ya muslim ya mu'min haza yahudi ya kai musulmi ya kai wannan mu'mini ka zo ga wani ba yahude ya kuyi a bayana aw qala haza kafirun ka zo ga wani kafiri fata'ala faqtulhu zo ka kashe shi qala manzo Allah yace walan yakuna zalika kuma wannan abun ba zai faru ba hatta tarau umuran yatafaqamu bainakum sha'anu hafi anfusikum, har sai kun ga fitintunu da sabani da rigingimu tsakankaninku, yatafaqamu wanda za su girmama su azzama bainakum a tsakankaninku ku musulmai, sha'anu hafi anfusikum, yatafaqamu sha'anu hafi anfusikum, fitintunu wanda za su girma a wajenku, fitina kankanuwa, rikici akan iyaka ko gaba ko gado ko shugabancin wani masallaci ko kungiyar addini ko mukamin siyasa ko fassarar wata aya, rigima kankanuwa ta yi girma ta zama ta kasa gaba daya ko ta al'umma gaba daya ko ta gari gaba daya, shi ne ma'anar yatafaqamu sha'anuha. Ba za ku kai ga wannan lokacin na dujal ba sai rigingimu sun yawa tsakankaninku, an samu fitintunu kanana sun girma tsakankaninku, wata sa'aluna bainakum kuna tambayar junanku, hal kana bainakum dhikrun lakum min ha dhikra, shin wai a cikin hal kana nabiyukum zakara lakum min ha dhikra, waɗannan abubuwan da suke rigima kuke rigima akan su, ku fara tambaya ko akwai wani abu da manzon Allah ya ambata game da ire-iren su, wa hatta tazula jibalu an maratibha, kuma sai an samu duwatsu sun dinga girgiza, ana girgiza ƙasa, ana volcanic, duwatsu suna faduwa daga inda suke, thumma ala athari dhalikal qabd, sannan kuma a bayan wannan sai a riki a cire ainihin arziki ruwan sama, a dage alqur'ani, a dage imani, a dage gaskiya, shine alqabd, Allah zai rike duka abubuwan alkhairi daga duniyar nan. Wannan riwaya ta al-Imam Ahmad da tsayi haka, al-Imam Abu Dawud da yaskar da ita da is da ainihin wato ikhtisari shi da al-Imam An-Nasa'i, sai dai tana da matsala wannan riwaya, akwai abubuwan da suka zo a cikin ta wanda suke zaka iya cewa munkarai ne, saboda isnadin ta akwai wani mutum mai suna Sa'laba ibnu Abbadin al-Abadi, wannan mutumi ibnu Hibban ne kadai yace mutumin kirki ne, ya kawo shi a cikin as-siqat, to kuma irin kawo da ya mishi sai ta bayyana ibnu Hibban bai san shi sani na gaskiya ba, dan haka al-Imam al-Hafiz ibnu Hajar al-Asqalani da ya kawo shi a cikin littafin Taqribut Tahrib sai ce maqbulun, to a ka'ida ibnu Hajar kuma idan yace wana maqbuli ne yana nufin indal mutaba'a, idan wani ya rako shi a gurin wannan riwaya sai zama ba a samu wani ya rako shi akan ƙare-ƙaren da yi ba, wanda daga cikin su shine takaita sallar a matsayin raka'a ɗai-ɗai kawai, ruku'u ɗai-ɗai kamar yadda aka saba, sabanin abin da muka ji a riwayar Bukhari ruku'u biyu, daga cikin ƙare-ƙaren shine maganar cewa dujal ba zai shiga Baitul Maqdis ba, sannan kuma zai shiga Baitul Maqdis, kun ga aka ce ba zai shiga ba, a gaba kuma aka ce zai tare musulmai a ciki ya shiga, sai a yi mishi girgiza ƙasa shi da sauran kafirin shi, kaga akwai abubuwa a wannan da suke bukata ainihin wato tattaunawa da abubuwa makamantan su, to dan haka malamai irin al-Imam Ibn Qattan, Ibn Hazm, Al-Ijli, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Adh-Dhahabi, Allah ya gafarta musu gaba daya, duka waɗannan malamai sun kunta wannan hadisi da wannan mai riwaya akan cewa riwayar akwai ainihin nakara a cikin ta, Mala Albani a cikin tafin Da'ifu Abi Dawuda yayi wannan magana, al-Imam al-Ijli a cikin kitabu Thiqat nashi, da kuma ainihin Ibnu Qattan ya rawaita wannan hadisi, ina fata mun gane, dan haka gaɓoɓin da ba su da mutaba'a a ciki ba za a karba ba, amma waɗanda suke da mutaba'a zaka ji akwai su a wasu hadisai ingantattu waɗanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ina fata mun gane wannan. Sai malam yace فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها وقد روى عنه أنه صلىها على صفات أخرى. يتي ودنا سنا دك سكين أبو بند سك إنجنتا سني أبو بند سك إنجنتا ولن دعك رويتو دنجني دهاي أرسل روكم أينه واتو ياي ور دهم كسي ورانا قوتا da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin khutubata, yace amma an ruwaito cewa ya sallace ta da wasu sifofi daban waɗanda ba waɗannan ba, minha daga cikin sifofin kullu raka'atin bi salasi ruku'ati, kowace raka'a a ƙara ruku'u guda uku kenan maimakon biyu can da muka ji. Zamu zo bayan mun gama karanta waɗannan zamu ji tahqiqin masail din nan daga cikin ainihin Fathul Bari, kamar da shi ma mallam anan zai kokarin haka ke din menene gaskiya game da ainihin riwayar. Wannan riwaya da ta zo da cewa yayi sallah raka'a uku uku a cikin kowace raka'a, al-Imam Muslim ya fitar da ita daga ainihin Ubayd dan Umair daga Aisha radiyallahu anha. To wannan yana daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai, wannan riwaya ta Ubayd dan Umair da ta saba ma riwayar sauran ƴan makaranta Aisha su Urwatu da su Amra. Wa minha daga cikin ilayo akwai kullu raka'atin bi arba'i ruku'atin, kowace raka'a da ruku'u guda hudu, ka ƙara ɗaya ruku'u kenan, ayi karatu ayi ruku'u, a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u, a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u, a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u, har su hudu. Wannan ma Muslim ya fitar da shi, za mu ji shi ma makomar wannan riwaya jama'a, da kuma tunda ya tabbata cewa su ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallan nan. Kuma riwaya da suka fi kowane inganci irin na Bukhari sun zo da bayani akan yi su biyu. Za mu zo mu ji maganganun malaman fiqh da makamantan abubuwa akan haka, da Hanafiya da suka ce kawai su ruku ɗaya kawai za a yi, inna ma za a yi biyu ne a wurin su. Wai suka ce idan aka yi ruku'u na farko, idan an ɗago, to liman bai ɗaga kai ne ya kalli sama, idan ya ga yanzu akwai duhu sosai to sai ya ci gaba da karatu, in ya ga akwai alama ta ɗan fara washewa ko to ya tafi sujuda. Shine Ibn Hajar ya ce wannan ya zama wasa kenan, kuma ya sai an tsaya na wani kallo ya zama sallar yara ko, to mun kuma a masallaci ne ba, zai ce da ya aje wani ɗan agaji yana duba mishi tukunna ko yaya. Ina fatan mun gane wannan. Wa minha annaha ka ihda salatin sulliyat kullu raka'atin bi ruku'in wahidin, yace daga ciki kuma cewa a sallace ta kaman kowace sallah kowace raka'a ruku'u daya, walakin kibaral a'immati la yusahihuna zalika, amma manyan limamai ba sa inganta waɗannan abubuwa. Kal imami ahmada, kama al imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunnati wal jamaa, wal bukhari da al imamu al bukhari amirul mu'minin fil hadith, wal shafi'i da ainihin al imamu al mutallabi al imamu shafi'i, kaga waɗannan sa daga cikin kibaril a'imma da yake ishara. Wa yarawnahu galatan, suna ganin cewa waɗannan duka riwayoyin nan masu magana uku hudu ko daya duka kurakurai ne. Qala ash-Shafi'i wa qad sa'alahu sa'il, al imamu ash-Shafi'i da wani mai tambaya ya tambaye shi, fa qala yace da shi, rawa ba'duhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salla bi thalath raka'atin fi kulli raka'ati, wasu sun ce annabi alaihi salam yayi sallah raka'a uku a cikin raka'a daya. Qala ash-Shafi'i fa qultu lah, sai nace da mai tambaya, taqulu bihi anta, a taqulu bihi anta, kai kana bada fatawa da wannan? Qala la, yace a'a, walakin lima la taqul bihi anta wa huwa ziyaratun ala hadithikum, dan meye kai Shafi'i? Sai Shafi'i yace da Shafi'i, dan menene kai ba za ka ce ba za ka bada fatawa da wannan ba, inji Imamu Shafi'i, bayan kuma ƙari ne akan riwaya, kuma anan shi mutumin yace ma Shafi'i kenan, da yace qala la walakin, amma algaba ta malam lima la lam taqul bihi, kai ne yana ka bada fatawa da shi anta wa huwa ziyaratun ala hadithikum, yani hadisan ruku'u aini fi raka'ati, yana nufin hadisin da yazo da maganar ruku'u guda biyu. Fa qultu, sai ni Shafi'i nace mishi, huwa min wajihin munqati, ya zato ta fuska ce take yankakkiya, wa nanu la nusbitu lil munqati'a ala al afradi ala al infiradi, mu ko ba ma tabbatar da hadisin da yazo munqati'i shi kadai, wa wajihin narahu wallahu alam ghalata, to kuma fuskar da muke ganin shi kuskure. قال البياكي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أصدق, yana nufin munqati shine magana Ubayd dan Umair da yake a cikin wata riwaya wanda nake gasgatawa ne ya bani labari. قال أطاعون, sai Ata'u yace hasibtuhu yuridu Aisha, ina tsammanin tabi'in nan Ubayd dan Umair yana nufin Aisha al-haditha, karanta hadisin zuwa karshen shi. الإمام الشافعي يانا تيواني إذن حديثي يزو شي كدي دا إسنادي منقطعي باما كربا ina kuma ga in ya saba wanda yake da isnadi mutasili fa bil ahra kar akarba me yake nufi da inqita'i shine babban lauya a mazhabin al-Imam Shafi'i Abubakar al-Bayhaqi Allah ya gafarta mishi sai yake ƙara bayani yace Shafi'i na ishara ga munqati'i ne zuwa ga hadisin Ubayd dan Umair da yake cewa haddathani man usaddiqu sai Ata'u mai riwaya yace ina tunanin Aisha yake nufi da wanda yake gazgatawa fa fihi a cikin shi akwai faraka a fi kulli rak'atin salafa ruku'atin wa arba'a sajadatin a ciki ne aka ce yana yin ruku'u sau uku a cikin kowace raka'a wa qala qatada an ata'in an ubayd ibn umair anha sita rak'atin fi arba'i sajadatin sannan kuma a wata riwaya yace ruku'u guda shida a cikin ainihin wato raka'o'i guda biyu fa ata'u yace to kaga dai ata'u innama asnadahu an aisha bidhanni na'am a cikin raka'a biyuwa a ba shi da zatin sajada guda nawa ake a raka'a biyu ka gani na'am sai ki cewa fa ata'un innama asnadahu an aisha bidhanni wal husban kaga ata'u da yace ina tsammanin daga aisha ne ya sadar da hadisin zuwa ga aisha ne da zato da sa rai la bil yaqini ba da tabbas ba wa kaifa yakunu zalika mahfuzan an aisha to taya zaka ce wannan ya tabbata daga aisha wa qasabata ana urwa wa amra an aisha khilafahu alhalin ya tabbata daga urwatu dan zubair da kuma amratu babban daliba aisha din nan sabanin haka ya tabbata gare su wa urwatu wa amratu akhass bi aisha wa alzamu laha min ubayd ibn umair wa huma ithnani yace gashi kuma da urwa da ainihin amra sun fi ubayd dan umair nace wa makaranta aisha sannan su biyu ne sun fi shi yawa fa riwayatuhuma aula an takuna hiya almahfuza dan haka riwayar mutum biyu ga karina sun fi wancan zama da malamin ga karina ta cewa sun fito qararsan isnadi shi kuma ya ce yayi ibhami to wannan na nufin nasu shi ya fi cancanta da a karba ai watsi da nashi qala wa amma alladhi yarahu ash-shafi'i ghalatan fa ahsibuhu haditha ata'in an jabir al-imam al-bayhaqi ya ci gaba da cewa abinda ko shafi'i ke cewa kuskure ne ina ganin yana ishara ga hadisin ata daga jabir cewa in kasafat ash-shamsu fi adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma ta ibrahim ibnu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala an-nasu innama in kasafat ash-shamsu li mauti ibrahima yace rana ta kisfe a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama randa dansa Ibrahim ya rasu sai mutane suka ce rana ta kisfe ne saboda mutuwar Ibrahim fa qama annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya miƙe fa sallabil nasi sita raka'atin fi arba'i sajadatin alhaditha yau mutane salla raka'o'i guda biyu da sujuda guda da wato sujuda ruku'u guda shida a cikin raka'a biyu waɗannan hadisan da duka sun gabata a baya qala al-bayhaqi sai bayhaqi yace man nazara fi qissati hadha al-hadith wanda da ya tsaya ya kalli labarin abin da ya faru na wannan hadisin wa qissati hadith abi zubair da qissan hadithin abu zubair alima annahuma qissatan wahidatan mutum zai gane cewa qissar kwaya daya ce hadisa ce kwaya daya wa anna salata allati akhbara anha inma fa'alaha maratan wahida kuma sallar da hadisan suke bada labari ta taba faruwa ne a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so daya gal wa zalika fi yawmi tuwfiya ibnuhu ibrahima alaihi ibrahimu alaihi salam ranar da dan shi ibrahimu radiyallahu anhu ya rasu qala bayaki yace thumma wa qala khilafu bayna abd al-malik ya'ni ibn abi sulaiman an ata'in an jabir sannan aka samu sabani a cikin riwayar tsakanin riwayar abd al-malik dan abu sulaiman daga ata daga jabir da riwayar wa bayna hisham ibn dastiwai an abi zubair an jabir da riwayar hisham ibn dastiwai daga abu zubair daga jabir dukkanin su daga makatar jabir amma wannan isnadin ta hanyar ata'u wannan kuma ta hanyar Abu Zubair an Jabirin fi adadin ruku'i fi kulli raka'ati game da yawan ruku'un da ake yi a kowace raka'a fa wajadna riwayat Hisham aula baraki yake sai muka samu riwayat Hisham ad-Dastawi ta fi cancanta ta fi kama da daidai yani anna fi kulli raka'ati ruku'aini faqat wato riwayar da ke cewa a cikin kowane ruku'u akwai ainihin ruku'u ko ta raka akwai ruku'u kwaya biyu walakinahu ma Abi Zubair amma Abi Zubair ahfada wa likaunihi ma Abi Zubair ahfada min Abdul Malik saboda kuma kasancewar shi Abu Zubair yafi Abdul Malik tincan dan Abu Sulaiman haddace abin da yake ruwaitowa wal muwafaqati riwayatihi fi adadin ruku'i riwayat Amra wa Urwa an Aisha saboda kuma riwaya Abu Zubair wajen adadin raka'o'i ta dace da ta Urwa da ta Aisha amin da ta Urwa da ta Amratu daga Aisha radiyallahu anha wa riwayat Kathir ibn Abbas wa Ata ibn Yasar an ibn Abbas sannan kuma ta dace da riwayan ainihin Kathir dan Abbas da shi da Ata dan Yasir wadanda suka yi daga sahabi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wa riwayat Abi Salamata an Abdullah ibn Amr da kuma riwayar da Abu Salamata dan Abdurrahman yayi daga sahabi Abdullah dan Amr dan As radiyallahu anhuma huwa wa abuhu wadannan duka riwayoyin sun dace da riwayar Abu Zubair wajen adadin raka'o'i masu ruku'u biyu a cikin kowace raka'a thumma riwayatu Yahya ibn Abi ibn Sulaym wa ghairihi haka nan ma riwayar Yahya dan Sulaym da waninsa wa kad khulifa Abdul Malik fi riwayat Ata'i sai zama an saba da Abdul Malik a cikin riwayar sa da yayi daga Ata'u fa riwayat ibn Jurayj wa Qatada an Ata'in wa Ubayd aw an Ubayd ibn Umayr sita raka'atin fi arba'i sanadatin da kuma farawahu ibn Jurayj sai aka ga ibn Jurayj ya riwayato da shi da Qatada an Ata'in daga Ubayd dan Umayr cewa raka'a biyu kowace ruku'u uku ruku'u shida kenan فروايه هشام عن ابي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف روايه ابو الزبير daga Jabir wanda Hisham yayi daga Abu Zubair wanda babu sabani a cikinta wayuwafiquha adadun kaseer wanda kuma muka ji adadi da yawa na riwayoyi ya dace da ita aulanin riwayatai afa'il latayni inma isnadu ahadihima bitawakkul wadannan riwayoyi masu yawa suka fi cancanta da a inganta a tabbatar fiye da riwaya guda biyu na Ata'u wadanda daya daga cikin su ma da wahami aka tabbatar da ita wal ukhra daya kuma ya tafarradu biha anhu Abdul Malik ibn Abi Sulaimana Abdul Malik dan Abu Sulaimana ne kadai ya fadi da ita alladhi qad ukhida alayhi al-ghalatu fi ghairi hadith wanda aka same shi da kurakurai a hadisi ba guda daya ba qala daya ke ci gaba da cewa واما حديث حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم سجد قال والاخرى مثلها فرواه مسلم في صحيح الامام بهيك يجي اكو حديث حبيب دان جدن ابو ثابت حبيب دان قيس دان دينار babban malami daga cikin ainihin malamai wadanda suke malamai masu fatawa manyan malamai a kasar Iraki daga ainihin Tawus tabi'in Tawus yace daga Ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya sallan kusufi yayi karatu sannan yayi ruku ya sake yin karatu sannan ya sake ruku ya sake yin karatu sannan ya sake ruku ya sake yin karatu sannan ya sake ruku ruku na guda hudu ko sa'annan yayin sujuda yayin kuma irin haka a ɗayan raka'a wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi ko huwa mimma tafarrada bihi Habib ibn Abi Thabit wannan daga cikin afrad abinda Habib dan Abi Thabit yake banta da shi wa Habib malam Baihaqi yace kaga dai malam Habib dan gidan Qais dan Dinar wa in kana thiqatan inda yake tabbatacce ne yana da hadisi a dukkanin kutubus sita فكان يدلس يا كسنتي مدلسين ولم يبين فيه سماعه عن طاووس او ان الروايه بيبينا كوا حدثنا كو اخبرنا با دان هكا ga alama yayi tsiyar babu shakka wannan mutumi mudallisi ne. Malamai da suka yi rubuce-rubuce akan tabaqatul mudallisina kamar Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin shi tabaqatul mudallisin, da Imam Suyuti a cikin Asma'ul Mudallisina da littafin At-Tabyin li Asma'il Mudallisina na Abul Wafa al-Ajami, duk waɗannan malaman sun tabbatar da tadlisancinsa, kuma sun hakaito daga manyan malaman da irin su Ibn Hibbana, irin su Daraqutni, irin su Ibn Khudaima, da kuma gashi yanzu mun ji daga Imam al-Bayhaqi cewa dukkanin sun tabbatar da cewa Habibu dan Abi Thabit al-Kufi babban malami ne, amma yana tadlisi. Annan kuma gashi yayin irin wannan aikin, fa yushbihu an yakuna hamalahu an ghairi mawsuqin bihi, da aka hadisin yayi kama da kace Habibu dan Abi Thabit ya anso shi daga wani ne wanda ba amintacce ba, wa kad khalafahu fi raf'ihi wa matnihi, sai zama an samu sabani tsakanin shi wajen danganta hadisin da ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko bare shi a matsayin mawqufi akan sahabi sun saba shi da Sulaiman al-Makki al-Ahwal farawahu an aw an qawusin an ibn Abbas min fa'ili, wannan mutumin suna Sulaiman al-Makki shi ya ruwaito daga ainihin Qawus daga Ibn Abbas cewa Ibn Abbas ne sallaye haka, kamar yadda an samu daga al-Imam daga ainihin Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib shima min fa'ilihi cewa yayi ruku'u uku a raka daya a sallar kusufi. Amma daga manzon Allah fa ghayatul amri a ce waɗannan riwayoyin shawaz ne, kamar yadda Malal Albani ya tabbata a cikin tafin Sahih Sunan Abi Dawuda. Ina fata mun gane wannan. Wa ibn Abbas min fa'ili thalath rak'atin fi rak'atin wa qad khulifa aidan wa qad khulifa Sulaiman aidan fi adadin ruku'i, shima Sulaiman dan an saba mishi a wajen adadin ruku'i. Farawahu jama'atun an ibn Abbas min fa'ili, wasu daga cikin malamai suka ruwaito daga Ibn Abbas cewa shi aikata haka kama rawahu Ata ibn Yasar wa ghayruhu anhu, kamar yadda Ata dan Yasar shi da wannan suka ruwaito daga ainihin Ibn Abbas din anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ya ani fi kulli rak'ati ruku'ani, suka ruwaito cewa kowace rak'a ruku'un ta kwaya biyu. Qala sai al-Imam al-Bayhaqi ya cigaba da cewa wa qad a'rada Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari an hadhihi ar-riwayat al-thalas, al-Imam al-Bukhari sahib as-sahih ya kauda kai daga waɗannan riwayoyi guda uku, da masu cewa ruku'u uku, da masu cewa ruku'u hudu, da masu cewa ruku'u daya, duka Bukhari ya kauda kai daga barin su. Falam yukharrij minha shay'an an hadhihi ar-riwayat al-thalas falam yukharrij minha shay'an fi as-sahih, al-Imam al-Bukhari bai fitar da wani abu daga cikin ire-iren wannan riwayoyi a cikin sahih din sa ba, li mukhalafatihin ma huwa asahhu isnadan, saboda sun saba da abin da yafi su ingancin isnadi, wa aktharu adadan sun saba da wanda yafi nasu yawa, wa awsaqu rijalan sun saba ma namazajan da yafi nasu. Qala al-Bukhari, Bukhari yace fi riwayati Abi Isa at-Tirmidhi, a cikin riwaya Abu Isa at-Tirmidhi yace Bukhari yace asahhu riwayati indi fi salatul kusufi arba'u raka'atin fi arba'i sajadatin, abinda yafi komai inganci a wajena dangane da sallar kusufi shine ruku'u biyu a cikin kowace raka'a. Qala al-Bayhaqi, al-Imam Abu Bakar al-Bayhaqi bai gushi ba yana cewa waruya an Hudhayfa marfu'an arba'a raka'atin fi kulli raka'a, arwaito daga Hudhayfa da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowane ruku'u kowace raka'a amin ai mata ruku'u guda hudu, wa isnaduhu da'ifun, isnadin wannan riwaya mai rauni ne. Wa ruwiya an Ubay ibn Ka'b marfu'an, haka ma an ruwaito daga Ubay dan Ka'b wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khamsu raka'atin fi kulli raka'a, ruku'u biyar a cikin kowace raka'a, wannan ma da'ifi ne, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi da'ifi. Wa isnaduhu da'ifun wa sahib as-sahih lam yahtajja bi mithli isnad hadithi, ma su Bukhari da Muslim sune sahib as-sahih basu hujja da ainihin irin wannan isnadin ba, wanda a cikin shi akwai Abu Bakar al-Razi, malamai sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni. Qala Bayhaqi ya cigaba da cewa wa dhahaba jama'atun min ahli al-hadith ila tasih ar-riwayat fi adad ar-raka'at, an samu wasu malamai daga cikin malaman hadisi suna karkata izuwa ga inganta waɗannan riwayoyi a cikin adadin ruku'u, wato a yi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar, suka ce duk babu komai. Wa hamaluha ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallama, suka lissafa cewa ai abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla fa'alaha miraran, yayi sallar roƙon ruwa sau ɗaya sau biyu sau uku da yawa. Wa annal jami'a na'am khusufi go na'am wa annal jami'a ja'izun, kuma cewa a cikin nau'in sallar khusufi din nan kowace ta halasta ayi. Fa mimman zahaba ilayhi, daga cikin wanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi akwai Ishaq ibn Rawiya wa Muhammad ibn Ishaq ibn Khudaima wa Abu Bakr ibn Ishaq al-Dabai wa Abu Sulaiman al-Khattabi wa istahsanahu ibn al-Mundhir, waɗannan manya-manya malamai Ishaq ibn Rawiya ibn Khudaima al-Imam Abu Bakr ibn Ishaq al-Dabai al-Abu Sulaiman al-Khattabi da ainihin wato ibn al-Mundhir, dukkanin su suka faɗi wannan fatawa. Ibn al-Mundhir yace yana ganin wannan fatawa ce mai kyau. Malam Bayhaqi ya ci gaba da cewa والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. يتي أما أبن دا بخاري دا الإمام الشافعي سكتفع كي نقو قرنين ترجيح أتي أسأي أكي أكي رواية في إنجنس وتكي تي وركوء بي أتكركا. يتي ونن شبتن تنتا أريكي سمور شيني تبتا a cikin kissa kwaya ɗaya da aka sani, domin yaron da ya mutu so ɗaya ne a wannan mutuwar da ya ne, kuma abin ya zo coincidentally ya faru irin yadda aka bada labari. Idan haka so ɗaya aka yi sallar kiswar ruwa, don haka automatically za a samu kiswar rana, amin ko, za a samu automatically hay'a guda ɗaya ce. Wannan hay'a ita ce ruku'u biyu a cikin raka'a ɗaya, kamar yadda ake sujuda biyu a cikin raka'a ɗaya. Sai kai ruku'u biyu a cikin raka'a ɗaya, za ka raba tsakankanin su da dogon karatu na Fatiha da Sura, amma kai ya kai yawan ta farko din. Ina fata mun gane wannan. Qultu ni al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya sai nace wal mansusu an Ahmad aidan akhadhuhu bi hadisi Aisha wahdahu, abinda aka cirato daga Imamu Ahmad shi ma ila yau shine yana riko da hadisin Aisha shi kadai, fi kulli raka'atin ruku'ani wa sujudan, ayi ruku'u guda biyu a cikin kowace raka'a da kuma sujuda guda biyu. Qala fi riwayatil Marwazi wa azhabu ila anna salatul khusufi arba'u raka'atin, ni ina tafiya ne ina daukan mazhabin cewa sallar khusufi za a yi ruku'u hudu wa arba'u sujudatin da kuma sujuda hudu, fi kulli raka'atin raka'atani wa sajdatani, a cikin kowace raka'a ruku'u biyu da sujuda biyu. Wa azhabu ila hadisi Aisha, ina aiki ne da hadisin Aisha, aktsarul aharifi ala hadha, mafi yawan hadisai sun zo ne akan haka. Wa hadha ikhtiyaru Abi Bakr wa qudama'il ashab, wannan kuma shine zaben Abu Bakar da kuma sauran malamai. Wa huwa ikhtiyaru shaykhina Abi al-Abbas ibn Taymiyah, kuma wannan shine zaben malamin mu inji Ibn al-Qayyim baban Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. وكان يضعف كل ما خالفه من الاحاديث. ما لم نام ابن تيمية ينا رونة دكا من حديثا دا سكا ساقا وونا حديثا. ويقول ينا تيوى هي غلط انسى مكسكور ينياتك. وانما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم. ابراهيم ينا تيوى اي كدي النبي عليه السلام ya yi sallan kusufi ne sau ɗaya a rayuwarsa lokacin da ɗanshi Ibrahim ya rasu. Wallahu a'lam, Allah ya fi sanin daidai. Wa amara sallallahu alaihi wasallam fil kusufi bi dhikrillahi was salati wad du'ai wal istighfari was sadaqati wal ataqati. Wallahu a'lam, da gaskiya wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa ranar da aka samu kusufi a yi shine baya ga sallah za a ainihin yi mene, za a yi sallah, za a ambaci Allah, a yi ta istighfari, a yi ta addu'a, a yi sadaka, a yanta wuyaya. Waɗannan ayyuka dukansu na neman qurba ana so a yawaita su ranar. Istighfari, salatin annabi, zikiri, hailala, addu'a, sallah da ainihin wato yanta bayi da kuma sadaka da ciyar da mabukata. to kamar yadda muka ambata wannan shine karshen gabar da mallam ya tattauna mana dangane da ainihin wato mas'ala ta shafi sallar roƙon ruwa kusufi za mu bi ainihin mas'alar mu dan ƙara wasu bayanai da farko ga littafin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi waɗannan fatawoyi ne na al-Imam al-Hafiz Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aka tattara su a cikin mujalladi 36 irin bugun da akwai bugun da wanda yake ainihin ba mai irin wannan karin ba wanda yake ce mishi mai yake ce mishi mai konkwasan fata mai konkwasan fata ko shine irin bugun da mai rubutu manya ba irin wannan ba ana buga shi a mujalladi 40 ne wannan shine farkon wanda sai ainihin wato sarakunan Makka din nan da su Abdulaziz ko Fahd ne suka bada aiki aka buga to daga baya ne aka zo aka yi wannan bugu na maktabatu al me sunanta maktaba maktaba da suka buga wannan sune al maktabatul al abakiya maktabatul abakiya wato ke kasar Riyadh wannan shine bugu na farko da suka yi a 1997 to su kuma sun buga shi a cikin mujalladi 25 ne juz'ai ainihin 40 wannan da ke hannu shine mujalladi na 16 kamar da kake gani mujalladi ne na 16 a jikin shi akwai juz'i wanda yake na ainihin wato 23 da 24 ina faɗa ne saboda in ka je ka duba majmu'ul fatawa ɗinka ba dole ka gan shi a haka ba to dama an tsara fatawa zuwa babuka da ka sani akwai babukan aqida akwai babukan da suke shafi ainihin sallah akwai na azumi akwai na zakka akwai na aikin haji akwai na fatawa akan aljanu akwai na fatawa akan siffofin Allah akwai na lahira akwai na hisabi akwai fatawa akan kabari fatawa akan kaza fatawa akan kristoci ilimi baka taba jin irin shi ba jama'a ya daga cikin tafan da bai kamata a ce kana dalibi ko kana ana tambaye ka karatu kana amsawa a ce baka da shi baka karanta shi baka consulting din dimbin ilimin da ke ciki wanda Ibn Taymiyyah ya zuba to a cikin wannan juz'i na ainihin wato 24 wanda a cikin shi akwai babuka ne da ke magana wanda suke magana akan salloli waɗanda ba gama gari ba sallah waɗanda ake yin su lokaci bayan lokaci ya magana akan babukan sallar juma'a sallar idi to daga nan kuma sai sallar kusufi sai sallar ainihin jana'iza waɗannan su yi kiraya mastaƙi suka kiraya da suna salloli waɗanda ba na yau da kullum ba gashi a cikin shafi na 139 babu salatul kusufi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aka ce su ila Sheikhul Islam an qawli ahli taqawi an tambayi Ibn Taymiyyah game da zancen mutane waɗanda suke yin taqawi wanda suke yin kalanda irin wannan kalanda da ake yi kalanda jihar Kano kalanda committee kaza da sauransu wanda yake bayani akan watanni da lokutan sallah lokacin bude baki lokacin fita alfijir lokacin zawali da makamantansu saka ji wasu malamai yan takife suna cewa wannan babu kyau maguzanci ne bai inganta ba bai tabbata ba wannan zangayi ne abinda kawai zaka faɗa na gaskiya akai shine ba a itimadi da su itimadan kulliyan wajen sanin lokutan sallah domin Allah subhanahu wataala cikin hikimar sa ya riga ya ba manzon Allah ka'idojin da akai bayanin lokutan sallah da su tun daga kan zawali da gushewar rana daga inuwa ta ƙaru da kuma fitowar alfijir da faduwar rana da buyen shafaqi da makamantansu waɗannan sune asali game da yadda ake fahimtar lokutan sallah amma waɗannan suna iya zama abin da zai rage wa mutane wahala ne da zaran an ce sallar azhar za ta fara daga karfe 1:05 to daidai lokacin sai kuma a duba a ga da gaske ne lokacin yayi amma itimadi akan su a manta da asalin shine kuskure kamar yadda duban wata da ido ake yin shi amma babu laifi a amfani da wasu dabaru shine kamar dabarun da ake amfani da su a zamanance na sanin aito dama ana tsammanin yau ne ko gobe dan yau 29 in an gan shi gobe daya in ba a gan shi ba gobe 30 kaga wannan ma takribi ne to shine aka tambayi Ibn Taymiyyah game da maganganu na irin waɗannan yan committee masu yin irin wannan bai aka fara ba kenan ashe ko fi annar rabi'a 10 waɗanda suke cewa ranar 14 ga wata minash shahri na wata yakhsaful qamar, a ranan ne wata yake yin kusufi. Wata baya yin kusufi sai daren 14. Da gaske ne haka algafarta malam? Wa fit tasi wal 20 takhsafu ash-shams, ita kuma rana ba ta yin ainihin kusufi sai kwanan wata yana 29. Allah ya gafarta malam, da gaske haka ne? Wa hal yusaddiquna fi zalika, shin a gazgata su? Na gaba da radio aka ce za a yi kusufi, a gazgata? Jama'a, muna ɗaukowa ne daga malaman musulunci, don masu yin wannan magana dama malaman musulunci ne, ko za'am waɗanda ake ce malaman musulunci suke wannan magana. Yan boko ba su da matsala da wannan, dama su yan boko suna gazgatawa don su suke lissafin ma. Za ka iya samun yaro ma ɗan aji uku in ya iya lissafi yadda ya kamata, ya iya ilimi na astronomy yadda ya kamata, zai iya maka wannan lissafin, ba wani abu bane mai wahala. Kaga su ba su da matsala, amma malaman da ake ce malaman musulunci a nan ƙasar su ne suke ƙaryata wannan, kamar suke ƙaryata aljanu, suke ƙaryata fassarar mafarki, suke ƙaryata kaza da kaza da kaza, abubuwa iri daban-daban. To kaga sai a ɗauko daga malamin da in dai kai malami ne a musulunci, ƙarya kake ka raina malantar shi, sai dai in kai ɗan kogo ne ko wani shedani ne kai a cikin musulmai, amma ba ka isa ka raina malantar Ibn Taymiyyah ba. To kaji tambayar da aka mishi, shin za a gazgata su? In aka faɗa a rediyo aka ce za a yi kusufi, shin za mu yadda? Wa idza khasafa, idan wata da rana suka yi kusufi, hal yusalli lahuma am yusabbihu, shin za a yi sallah ko kawai tasbihi? Za a dinga yadda malikiya suka ce, ka san a malikiya babu na abin nan na wata sai na rana ko? Wa idza salla, idan aka yi sallah, kaifa tusbatu salla, ya za a yi sallah? Wa dhkur lana aqwal al ulama fi dhalika, Allah shiga mata malam suka ce, Allah shiga mata malam ka ambatan mana zantukan malamai game da haka. To kun ji nassin fatawar da aka ainihin aikowa da Ibn Taymiyyah, ita za mu karanta mu ji, ba za mu iya karanta ta gaba ɗaya ba, idan Allah ya kai mu gobe sai mu karasa, kuma an samu hali sai a yi photocopy ta gashi shafi biyu ce zarabi, dan mutane waɗanda ba su da copy littafin sai su karanta su gani. In ka samu wani ɗan takibe kuma wanda yake zangayi, kana iya bashi ka ce ya karanta. Ya taɓa karantawa? Ina fata mun gane wannan. Fa ajaba, sai Ibn Taymiyyah ya bada amsa ya ce, alhamdulillah, godiya ga Allah, al kusufu wal kusufu, al kusufu bil khaf, da kuma al kusufu bil kafi, kaulasan da hasa ɗaya mai ruwa ko? To duka ana faɗa. Malam Bukhari ya yi babi a kan haka a cikin kitabul kusufi, ‘yan wasu koma su saurari kasuwan da malam ya yi a kan wannan karatun. Tabbata da cewa ana faɗan kusufi, ana kuma faɗan kusufi duk ana cewa, lahuma auqatun muqaddara, suna da lokutan da Allah ya tsara su faru, kama li tulu'il hilali waqtun muqaddar, kamar yadda ka san fitan jinjirin wata akwai lokacin da yake fita. Jinjirin wata baya fita sai daren ɗaya ga wata, ba wanda yake musun wannan ko? To haka shi ma waɗancan akwai lokacinsu kenan, babu wanda zai musun cewa jinjirin wata yana fita ne daren ɗaya ga wata farkon shi. Wa zalika ma ajarallahu adatahu bil layli wan nahar, wannan na daga cikin tsarin da Allah ya gudanar da dare da rana. Allah ya sanya dare da rana a bisa wani tsari na gudanuwa, zai kawo mana ayoyi da suke bayyana wasu maganganu ire-iren waɗannan. Ya ce washita'i wassaif, da yadda Allah ya sanya bazara da hunturu su faru su ma, suna da lokacin faruwarsu. Kowa ya yarda cewa ana yin hunturu ne bayan damuna, ba wanda yake musun wannan. Daga don da wani ya ce za a yi hunturu bayan damuna, ba wanda zai karanta shi. Ina fata mun gano, ba za a ce kuma ya yi bokanci ba. Kowa ya san ana yin bazara ne kafin damuna, ba haka bane jama'a? Wasa'iru ma yatba'u jaryana shamsi wal qamar, da kuma sauran abubuwan da suke bibiyan gudanuwar rana da ainihin wata, kama ainihin fitowarta da zawalinta da faduwarta da zafinta. An san takan yi zafi ne in ta daga, takan yi sanyi ne idan ta sauka, da kuma cewa takan yi kaza, wata na yin kaza, in ana farin wata, in ka zauna a waje zaka iya mura, da an san wannan. Farin wata yakan fito ne ta bangaren dama lokaci kaza, ta bangaren hagu lokaci kaza. Shine cewa da Alkur'ani yake cewa suna fita ta matsala'ai guda biyu ko? cikin suratu ainihin Ar-Rahman. Menene ayan? Wash-shamsu wal-qamari bi-husban, rana da wata akan ainihin lissafi ko mahaye guda biyu daban-daban. Wani lokaci ka ganshi ya karkata bangaren kudu, wani lokaci ya karkata bangaren arewa. Wa min zalika, yace daga cikin wannan, min ayatillahi ta'ala, wa zalika min ayatillahi ta'ala, waɗannan ainihin wato al'amura da suke faruwa da rana da wata da jujjuyawarsu na daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki, kamar da muka ambata a farkon karatun nan. Allah ya ambaci maganganun da suke nuna cewa waɗannan halittu manyan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. Kama kala ta'ala, kamar da Allah yake cewa wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahu. Allah shi ya halicci dare da wuni, kuma ya halicci rana da wata. Kullun, kowanne daga cikin su guda hudun nan, fi falakin yasbahuna, yana kan wata farfajiya, yana kan wani falaki ne, yana kan wani bigire ne wanda Allah ya sa shi a kai. Yasbahuna, anan suke gudanuwa, wani bai hawa kan gidan wani, wani bai hawa kan layin wani, wani bai sauka daga kan layinsa. Haka Allah ya tsara. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatan famahawna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsira. Allah ya ce wato mun sanya ainihin rana da wata ko kuma wuni da dare su zama ayoyi manya guda biyu. Muka sanya ayar dare ta zama mai duhu, ayar rana kuma ayar wuni muka sanya ta zama wadda ake ganinta take da ainihin wato a budaddiyar haske wanda ake gani. Ina fata mun gane wannan. Daya daga cikin su bai kaiwa kan daya. Wa qala ta'ala, haka Allah yake, huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran. Allah Ubangiji shine ya sanya rana ta zama mai haske. Diya'an shine haske wanda yake bayar da beam, wanda yake da ainihin ake jin zafin hasken sa, shine biya'an, haske mai kashe ido shine biya. Da kuma waja'al al-qamara nuran, ya sanya ita kuma rana, amin wata, ya zama da haske, shine nur, haske wanda bayi da wannan beam din, baya kashe ido, bambanci suke nan. Na ba ta mun gano, dukkanin su haske ne. To biya'an shine kamar hasken mota, da idan aka haska ka da dare haka zaka sa hannu ka kare idan ka, saboda hasken ya maka yawa. Nuran kuma kamar hasken da zaka gani a cikin daki, gamagarin haske ko hasken duk wata fitilla wadda ba ta kashe ido, shine bambancin biya'u da nuru. Haka malaman logar suka ce. Ina fatan muna gane wannan. Hasken rana, eh, hasken rana shine mai kashe ido kwarai kuwa. Ai da man kaga ash-shamsa din ce biya'an, ita ce mai haske mai kashe ido. Wal qamara, shi kuma hasken wata nuran ne. Wa qaddarahu manazila, Allah ya sanya wata ya shiga cikin wasu gidaje. Suna cewa gidaje ne guda 28 waɗanda yake juyawa a kansu. Gida na karke da zaran ya juya 28 to za a neme shi a rasa, sai kuma a sake ganin shi ya bullo a gida na farko. Shine ma'anar cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunul qadim. Wato waɗannan ayoyi jama'a, in mutum ya tsaya ya nazarce su zai gane hikima da ainihin abinda Allah yake nuna wa mutane na ƙarfin mulkin sa da ƙarfin ikon sa. Anan ne nake so na mana ishara zuwa ga kasusuwan da Malam Albani yayi akan khusufi ko na ɗaya da na biyu. Wanda bai mallake shi ya saurara ba, sai ya zo ya siya, ya mallaka, ya je ya saurara, ya ji dimbin ilmomin da malai ya tattauna a kansu game da waɗannan ayoyi na Allah dangane da khusufi. Allah ya sa mu dace. A takeice malai ya ci gaba da cewa Allah yana faɗa, yana cewa li ta'lamu adadas sinina, an yi wannan ne don kusan adadin shekaru, wal hisaba, da lissafin watanni, lissafin bashi, lissafin sanya rana na aure, lissafin abu kaza yau da ya faru shekara kaza ko kwana kaza, lissafin wani alkawari da aka yi, lissafin kaza, dan ku san ainihin waɗannan lissafe-lissafen shekaru. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq, Allah bai halicci waɗannan ba sai da tsabaragen gaskiya. Wa qala ta'ala, haka Allah yake cewa, wash-shamsu wal-qamaru bihusban, da rana da wata, ash-shamsu wal-qamaru bihusban, bihusban, rana da wata suna gudana akan lissafi nasu mai zaman kanshi. Wa qala ta'ala, haka Allah yake cewa, faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan, dhalika taqdirul 'azizil 'alim. Faliqul isbahi, Allah wanda yake fitar da hasken asubahi, wa ja'ala al-layla sakanan, Allah wanda ya sanya dare ya zama na tsatsan lokaci, wash-shamsa wal-qamara husbanan, Allah wanda ya sanya rana da wata su zama suna gudana akan lissafi, dhalika, waɗannan ayyukan gaba ɗayan su taqdirul 'azizil 'alim, tsari ne na Allah Ubangiji mabuwayi mai tsantsan ilimi da yafi kowa. Wa qala ta'ala, haka Allah ya ci gaba da cewa, yas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayanka game da jira-jiran wata, kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, ka ce da su jinjirayen wata din nan da suke fitowa yan kanana su ta girma su ta girma su zama manya sannan su sake raguwa su zama kanana, to ana amfani da su ne dan lissafi ga mutane lokutan da mutane suke lissafi da kuma aikin hajji ko kuma shekara, kamar yadda wasu malamai suka ce. Malamai suka ce wannan na ishara akan cewa jinjirin wata ba guda ɗaya bane, kowane wata tukullumar kamar din na kowane wata daban da wani wata, da haka aka ce ahilla, ba kamar rana ce take guda ɗaya ba, haka malamai suka ce. Ko mun ji wannan jama'a? Dan yas'alunaka 'anil ahillati, suna tambayanka akan jira-jiran wata. A ƙa'idar Larabci kuma, abinda babu shi fil wujudi, to ko da an mishi jam'i akan mai jam'i ne kawai na kwatance, idan kuma ya zo da jam'i na gaske irin haka, da a ce kuskure tambayar, da Allah ya gyara musu. Amma sai Allah ya bayani akan cewa hiya su jira-jiran wata, kowane jinjirin wata da ke fitowa, mawaqitu lin-nasi, bayanin lokuta ne ga mutane, wal hajj. Haka dai malamai suka ce wallahu a'lam. Ina fata mun gane wannan, mu duba mu da magana tamu ta kanmu, mu din suwa. Ina fata mun gane wannan. Haka ya ci gaba da cewa, Allah ya faɗi cewa, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. Ina ganin bari mu dakata anan, idan mun dawo sai mu taso daga farkon ayoyin, sai mu jona da kati insha Allah. In Allah ya so gobe za a yi photocopy waɗannan shafuka, kowa zai samu. Idan mutum ya zo da wuri zai samu, ba kuɗi za a biya ba, kowa zai samu in ya zo da wuri insha Allah. Ina fata mun gane wannan. Za mu saurara anan, sai Allah ya kai mu karatu na gobe kenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wanda kuma yake da Fathul Bari mujalladi na uku, shi ma Abwabul Kusufi, Kitabul Kusuf, sai ya zo da shi. Za mu karanta hadisai guda biyu insha Allah, wasu daga cikin irin waɗannan ne, a babu sadaqati fil kusufi, da kuma can gaba babu salatul kusufi jama'atan. Dan mu ji wasu ƴan ƙare-ƙaren bayani da sharhohi waɗanda Ibn Hajar yayi akan hadisan. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.